Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare da Aisha Tisla da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin. Na yau ranar Litinin 28 ga watan Satumba na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi a jiya Lahadi cewa zai buƙaci abokin takararsa na jam'iyyar Democrat a babban zaɓe na 3 ga watan Nuwamba, Joe Biden, da ya yi gwajin ƙwayoyi kafin ko bayan muhawararsu ta ranar Talata da daddare. Gwamnatin Yemen da wakilan Ansarullah Houthi sun amince da sakin fursunoni da waɗanda ake tsare da su sanadiyar tashin hankali har 1,081 ba da ɓata lokaci ba. Lauyoyi da ke kare TikTok sun roƙi lauyoyin Amurka da su jinkirta takunkumin da gwamnatin Trump ta ƙaƙaba akan saka hotunan bidiyo daga manhajar yanar gizo da zai fara aiki a daren Lahadi.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin za a ji cewa bayan harin da aka kai wa gwamnatin jihar Borno, al'ummomin jihar na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu.
A dinga yin hankali da rayuwar mutane, saboda abubuwan har yanzu ba ga hanyar bagan akwai matsala.
Ƙungiyar Ƙwarago ta Najeriya ta ce babu gudu babu ja da baya wajen fara yajin aiki da zanga-zanga a yau Litinin. Sai dai,
if NLC they go to strike, we take them to court, and thereafter if they come to the street we engage them.
Za mu kalubalanci ɗan ƙwadagon a kotu, kuma in sun fito kan titi za mu yi fito na fito da su.
Haka kuma za a ji cewa hukumar Hizba mai bincike akan hotunan tsaraici na wata yarinya a Sokoto ta ce ta kammala bincike akan batun. Sai dai kuma gwamnati ta dakatar da ayyukan hukumar. Sai kuma shirin ciki da gaskiya da zan kawo muku cikin shirin. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya. Mai karantawa Aisha Tisle. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi a jiya Lahadi cewa zai buƙaci abokin takararsa na jam'iyyar Democrat a babban zaben 3 ga watan Nuwamba, tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden, da ya yi gwajin ƙwayoyi kafin ko kuma bayan muhawararsu ta ranar Talata da daddare, saboda yana mai cewa Biden ya kasa taɓuka wani abu a muhawarorin siyasa da suka gabata saboda an bashi wani abu mai bugarwa. Zargin na Trump da ba sabon ba da ya yi a ɗan makonnin nan na zuwa ne da yake ci gaba da bin bayan Biden a zaben jin ra'ayoyin jama'a, wanda ya kasance a haka na tsawon watanni. Trump na fuskantar yiwuwar zama shugaban Amurka na 3 a cikin shekaru 40 da zai gaza sake cin zaben wa'adi na 2 na tsawon shekaru 4. Trump mai shekaru 74 na yawan bayyana tababa akan lafiyar kwakwalwar Biden mai shekaru 77. To amma a lokuta da dama Biden yakan yi dariya idan ya ji zargin na Trump. Yana jaddada cewa zai fafata sosai da Trump har ma ya dara shi a muhawarar. A wata hira da matar Biden Jill a gidan talabijin na CNN a jiya Lahadi, ta ce a shirye yake. Abin da yake faranta min rai shine sanda Amurkawa za su ga Biden akan mimbari, Trump da Biden za su fafata muhawara har sa'o'i 3 a wata mai kamawa, farawa daga ranar Talata na tsawon mintuna 90 da ɗan jarida Chris Wallace na talabijin ɗin Fox News zai jagoranta daga tsakiyar birnin Cleveland na jihar Ohio. Dan takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Democrat Joe Biden a jiya Lahadi ya yi kira ga majalisar dattawa mai rinjayen 'yan Republican da su dakatar da amincewa da wadda shugaba Donald Trump ya zaɓa a matsayin shugabar kotun kolin Amurka. Yana cewa masu zaɓe ba za su lamincewa amfani da mukami ba bisa ka'ida ba. Biden ya ce su jinkirta har sai an rantsar da shi ko Trump a watan Janairu akan sabon wa'adin mulki na shekaru 4. Amma Trump ya ce ci gaba da zabinsa na mai shari'a Amy Coney Barrett dama ce da tsarin mulki ya bashi, duk da cewa ba a taba nada shugaban kotun koli kusa da zaben shugaban kasa ba. Kalaman na Biden na zuwa ne yayin da 'yan Democrats da Republicans suke yunkurin amfani da gurbin da rasuwar Ruth Bader Ginsburg ya samar a kotun koli, wajen zaburar da masu kada ƙuri'u a zaben na 3 ga watan Nuwamba. Ya kamata 'yan majalisar dattawa su tsaya sosai akan demokradiyyar mu, inji Biden a wani takaitaccen jawabi ga manema labarai a jihar sa ta Delaware. Yace idan har majalisar ta ci gaba da yunkurin amincewa da nadin na Barrett, to kuwa mataki ne da zai yi wuyar sauyawa kuma tozartawa ne ga tubali da aka gina Amurka a kansa na jama'a ne ke yanke hukunci. Idan har ya lashe zaɓe, Biden ya ce zai janye zaɓen na Barrett ya yi nashi zaɓin. Gwamnatin Yemen da wakilan Ansarullah Houthi sun amince da sakin fursunoni da waɗanda ake tsare da su sanadiyar tashin hankali har 1,081 ba da ɓata lokaci ba. An cimma yarjejeniyar ne a ƙarƙashin tattaunawa ta tsawon kwanaki 10 da Majalisar Ɗinkin Duniya ta jagoranta ƙasar Switzerland. Idan aka aiwatar da wannan yarjejeniya, za ta kasance yarjejeniyar sakin fursunoni mafi yawa tsakanin ɓangarorin da ke faɗa da juna a Yemen tun daga lokacin da rattaba hannu kan yarjejeniyar a shekara ta 2018 a Stockholm na su saki fursunoni da waɗanda ke tsare 15,000. Jakada na musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya a Yemen, Martins Griffiths, ya buƙaci ɓangarorin su hanzarta musayan fursunonin kuma kada su ɓata lokaci a halin yanzu domin sakin ƙarin waɗanda ke tsare.
And releasing those detainees will bring immense relief and comfort to more than 1,000 families.
Sakin waɗanda ke tsare zai kawo sauyi da jin daɗi ga iyalan fiye da 1,000 waɗanda za su haɗe da danginsu saboda matakanku da shawarwarinku. Haka kuma zai samar da tabbaci da fata ga iyalai da dama da suke zaman jiran a sako musu 'yan uwansu. Kawo yanzu ɓangarorin da ke faɗa da juna sun saki 'yan ɗaruruwan fursunoni. A yarjejeniyar a shekara da ta gabata, 'yan Houthi sun saki fursunoni 290, yayin da Saudi Arabia kuma ta saki 128.
To kafin Aisha ta sake dawowa da wasu ƙarin labaran, za mu duba batun tsaro a Najeriya. Inda bayan wani hari da aka kai wa tawagar gwamnan jihar Borno, Farfesa Babagana Umar Azlam a ranar Juma'a, al'ummomin jihar na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu akan wannan harin da ma abin da ya shafi tsaro a jihar baki ɗaya. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda biyu.
Wannan ce ce kucin da ya faru kenan tsakanin gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum da wasu jami'an sojan Najeriya lokacin da aka yi masa hari a watan Yuli na wannan shekara kan hanyarsa na shiga garin Baga da ya makalubalci jami'an sojan cewa sun gaya masa cewa babu 'yan kungiyar Boko Haram a wurin, amma ga shi sun ji karan harfe-harfe duk da cewa babu wani asarar rai ko kuma jikata da aka yi a wancan lokacin. Amma gwamnan ya nuna ɓacin ransa har ma ya barazanar cewa hakan ba zai hana shi shiga garin Baga ba, sai kuma wannan hari da aka yi masa ranar Juma'a akan wannan hanyar da ta Baga da ya zo mashirin na maida 'yan gudun hijira zuwa garin Bagan, garin kuma da ke da harkan kasuwancin ƙasa da ƙasa da ma aiki da tattalin arziki mai ƙarfin gaske. Duk da cewa an kashe jami'an tsaro fiye da 10 da ma wasu fararen hula da aka ce sun jikkata, amma hakan bai hana gwamnan ci gaba da yunkurinsa ba na shiga garin Bagan. Sai dai wasu masu lura al'amura na ganin cewa gwamnan ya kamata ya haƙura hakan nan, ya barwa wani al'amari ma Ubangiji ganin cewa ana asarar rayuka akan wannan hanyar.
Bun takaici ne gaskiya, yana kokari ya maida mutane muhallinsu, sai dai akwai wani abu guda daya kuma gaskiya jejin nan har yanzu akwai matsala. A dinga yin hankali da rayuwar mutane saboda abubuwan har yanzu ba ga hanyar Bagan akwai matsala. Gwamna kare do zuciya yayi abun dole sai yayi, a zona a nemi masana da suka san kan abun wanda za su bashi shawara ta yanda za a yi a samu amiyar da mutane gidansu cikin hankali da lumana.
Ya kake ganin wannan yunkuri na gwamna na maida 'yan gudun hijira zuwa garuruwansu?
Yana da kyau, bai da kyau. Yana da kyau in the sense that a koma din wata rana in ba mun cire tsoron ba, ba zai yi ba. Bai da kyau kuma shine har yanzu ba mu samu lafiyan da za a ce za a komar da mutane gare su ba. Don ko ka komar da su, yaran za su sake dawowa. In suka zo kuma abin zai zama muni. A zo an kai ba a cimma buri ba, a zo a sake fitowa, a sake dawowa, ka gani an yi ba a yi ba kenan. Saboda haka ni a shawara na gaskiya zancen shine a dan dakata a ga lafiyan gari da kuma lafiyan hanya.
Wannan hari na ranar Juma'a da ya iya cewa wani babban mummunan al'amari ne da ya faru cikin tawagar gwamnan, ganin cewa an yi asarar rayuka da dama musamman ma na jami'an tsaro da kan bada kariya ga al'umma. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gai da Haruna Dauda biyu, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Aisha ta dawo da ci gaban labaran.
Lauyoyi da ke kare TikTok sun roƙi lauyoyin Amurka da su jinkirta takunkumi da gwamnatin Trump ta kagaba akan saka hotunan bidiyo daga manhajojin yanar gizo da zai fara aiki a daren Lahadi. Suna faɗin cewa matakin zai taka dokar ƴanci ta farko da aka yi wa garan Bawul, haka kuma zai haifar da mummunan illa ga kamfanin. Shugaba Donald Trump ya ayyana TikTok a matsayin barazana ga tsaron ƙasa, kuma ya buƙaci ko dai su sayar wa kamfanonin Amurka ayyukansu na Amurka ko kuma a haramta manhajar tasu. TikTok, mallakin kamfanin ByteDance na ƙasar China, na ƙoƙarin ƙulla dangantaka ne da kamfanin ƙere-ƙere na Oracle da Walmart. Ana sa ran matakin haramtawar zai fara aiki ne a ranar Lahadi da maraice. Kamfanin lantarki mafi girma a Amurka ya dakatar da bada wutar lantarki na wucin gadi ga dubban mazauna California domin hana yaduwar gobarar daji daga kayayyakin lantarki, yayin da jihar take ƙara yin damara domin tunkarar iska da yanayi masu tsananin gaske. Kamfanin gas da lantarki na Pacific ya katse wuta a jiya Lahadi ga kusan abokan hulɗa 11,000, yawancinsu a gundumar Burt, a cewar Angela Lombardi, mai magana da yawun kamfanin. Wasu 54,000 ma za su iya fuskantar rashin wutar saboda zafi da bushewar yanayi da iska mai yawa kamar yadda aka yi hasashe, a cewarta. Ta kara da cewa gundumomi 16 ne lamarin zai shafa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to har yanzu dai muna kasar Najeriya, inda daga ranar Litinin kungiyar kwadagon Najeriya NLC za ta shiga yajin aikin da mazanga-zanga don matsawa gwamnati lamba ta janye ƙarin farashin man fetur da lantarki da ta yi, da tun haka ya fara tasiri akan farashin kayan masarufi. Nasir Adamu Elikaya ya haɗo mana da wannan rahoton.
Kungiyar kwadagon NLC da ke samu haɗin kanta kamfanoni TUC ta ce ba gudu ba ja da baya kan wannan yajin aiki. Shugaban kungiyar kwadagon Ayuba Wabba ya sha nana ta wahalar da ya ce ma'aikata kan shiga sakamakon ƙarin farashin fetur.
Shugaban ƙasa dole ne ko ya san halin da talakawa suke ciki. Talakawan da suka sha rana, suka sha duka, suka zabe shi, ya kamata ya rike su. Ba wayannan wanda suke kawo aƙida na bankin duniya, hukumar lamani ta duniya, su za a mara musu baya ba. A'a, ya rike talakawa.
Tuni wata kungiya mai mara wa janye tallafin fetur baya ta yi gangami a Abuja don gargadin sa kafar wando ɗaya da kungiyar kwadagon, tana mai cewa ba ma yadda za a dawo da tallafin na fetur.
If NLC they go to strike, we take them to court, and thereafter if they come to the street we engage them.
Za mu kalubalanci ƴan kwadagon a kotu, kuma in sun fito kan titi za mu yi fito na fito da su, in ji jagoran magoya bayan da suka yi taro a dandalin Unity. Gwamnatin baya ta Goodluck Jonathan ta PDP da ta nemi cire tallafin ko ƙara farashin man fetur ta samu kalubalen gaske a wajen shekara ta 2012, inda Latilas ta ci gaba da bada tallafin. A lokacin wannan gwamnati na yar adawa, inda jama'ar ta suka nuna lalle tallafin na da amfani kuma a bar shi. Duk da haka shugaba Buhari bai taba goyon bayan tallafin ba, dan a mahangarsa hakan wata hanya ce ta almundahana. Halima Kajuru, yar jam'iyyar adawa ce da ke nuna abin da tace alƙawarin zane kan ruwa na APC.
Kuka ma an ce ƴan Najeriya suna sayan mai a 85 ko naira 50 ma bai fusa sayan mai ba, 20-20 za a sayar. Ga shi abubuwan da muka gani. To mutane sun duba sun ga abin duk propaganda ne da roman kunne, kowa ya kai ya kuma kullun sai a dinga ai hakuri ai hakuri. An ce container jiragen ruwa zai sauka, har yanzu dai taragon nan ba a sauke kayan shi ba har yanzu.
Dakatar da batun yajin aiki a kotu ba sabon abu bane, kuma bai taba hana kungiyar kwadago daukar matakinta ba, duk da ma ana zargin ita kanta kwadagon da zama dillaliyar gwamnati wajen kara farashin fetur. Wato ma'ana in za a kara naira 10 sai a ce naira 15 ne, a yi ta ciniki ya ratsa a kan 10 sai a dawo aiki. Tsohon shugaban kungiyar kwadago Abdullahi Umar ya rantse da Allah cewa ba haka lamarin yake ba.
Na hau kan jirmi na kalubalanci kowaye a gwamnati ko a wajen gwamnati, idan akwai wani da ya bani kwandala na ce ban yafe ba idan ba a tona ba.
Jama'a dai su ne alkalai. Nasiru Adamu Elikaya, muryar Amurka daga Abuja.
Najeriya.
To a gaida Nasra da Melikaya. To bayan hada wannan rahoton mun samu labarin cewar kungiyar kwadago ta NLC ta janye wannan yajin aikin. Sai a ci gaba da kasancewa da mu domin kawo karin bayani. To daga batun yajin aiki sai kuma batun cin zarafin bil'adama. Inda hukumar Hizban mai bincike akan hotunan tsaraici na wata yarinya a jihar Sokoto tace ta kammala bincike akan wannan batun, sai dai kuma gwamnati ta dakatar da ayyukan hukumar. Ƙungiyoyin fafutukar kare haƙƙin jama'a sun ce suna biye da batun don ganin an yi adalci. Daga Sokoto ga rahoton da Muhammad Nasir ya aiko mana.
Ta hannun hukumar Hizba ne koken wata mata akan tuhumar dan mai baiwa gwamnati shawara na musamman ya ci zarafin diyarta ta hanyar yin lalata da ita da kuma ɗaukar bidiyon tsalacin ta ya fito fili, abinda ya sanadiyar fasa aurenta da tuni aka kulla har an sa rana. Yanzu dai hukumar ta Hizba ta ce ta kamala binciken, kamar yadda Dr. Adamu Bello Kasarawa ya shaida min.
Bincike da ikirarin da ya yi ya tabbata cewa lallai haka din ya faru, sannan kuma waɗanda ya tura mu hotunan inda ya je ya kai shi ya tabbata cewa lallai shi ya kawo bidiyo din a wannan wurin nasu, kuma ya nuna shi a yare ga gama da wannan yarinya. Mun zauna da iyayen su wannan yaran guda uku, iyayen ita yarinya ita kanta, aka kai kashi da cewa dai a ji haƙi kuma yadda doka ta sanada.
Sai dai ƙarshen wannan mako gwamnatin jihar Sokoto ta fitar da wata sanarwa mai cewa ta dakatar da ayyukan Hizba har sai kwamitin da ta kafa domin shi nazari akan dokar da ta kafa hukumar da kuma ayyukan ta ya kammala aikinsa. Abinda ya sa wasu jama'a suka soma rubuce-rubuce a kafar sadarwa ta Facebook cewa gwamnati ta yi hakan ne saboda hukumar tana bincike akan aika-aikar da ɗan babban jami'an gwamnati ya aikata. Abinda ya sa na tuntuɓi mai baiwa gwamnati shawara na musamman akan yaɗa labarai Muhammad Bello, wanda shi ne fitar da wannan sanarwar.
Sam ko kafa wannan kwamiti din ko rushe Hizba na da nasaba da abinda wani hadimin gwamna ya yi ban sani ba. Abinda na sani shine mai girma gwamna ya kira wannan manyan mutane ya tara su ya sanar da su cewa ya saninsa ya san cewa akwai matsala a cikin wannan kungiya ta Hizba. Ya shi yasa yanzu gwamnati ta kafa wannan kwamiti ba ya tantance akan irin ayyukan da kwamitin Hizba ya kamata a ce ta yi.
A ɗayan ɓangaren kuwa saurayin da ya fasa auren yarinyar mai suna Mansur Bello a cida na ne mijin ta bakinsa, sai dai ya haɗa ni da magabatansa yanda aka bayar da mutum ɗaya shi maganta a madadin dangin nasa. Sai dai kuma daga baya shawara ta canja.
Faruwa na tai na samu duk the whole family na ce su ni a biyu dinan suka ce su ba su da wani biyu, saboda haka duk wani abu da za a yi gaskiya su tunda matsala ce ta rige ta faru, wannan matsala ce ta shaye wancan family. Mutum da dai auren nan bayan shi an kai ba kuma yaro ya riga ya jayi, saboda haka su babu wani abu da za su ciwa a kai. Sai Allah ya sauka sauki.
Haujin yaron da ake tuma da yin wannan aika-aikar kuwa mahaifinsa ya ce ba za su ce komai ba saboda batun yana gaban hukuma tana bincike. Yanzu dai hukumar yaƙi da safarar bil'adama wato NAPTIP ta karbi wannan batun daga hukumar ta Hizba, kuma ta fara ganawa da waɗanda abin ya shafa.
Ya an kira ni NAPTIP wurin 11, to ina nan sai ga ƴan Hizba sun zo sai suka yi committee case. Sai aka ce ni kuma in rubuta statement, in rubuta undertaking, to abin da suka ce min daidai na rubuta na ba.
Duk da haka dai wasu ƙungiyoyin farar fulla masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama sun ce za su ci gaba da bibiyar wannan batun, kamar yadda Rabi'u Bello Gandi na ƙungiyar kare yara Save the Child Initiative ya shaida min.
Ka ai wani son rai bari kotu aikin ta shi muke fata, kuma za mu sa ido mu gani tun daga madakin NAPTIP din har zuwa madakin kotu har da abin kari.
Kungiyoyin dai na fatar ganin kotun da za a hannunta wannan batun ta yi adalci, ko da yana zama darasi ga masu irin wannan ɗabi'ar. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gai da Muhammad Nasir. Masu raro kada a sha'afa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31:60. Sai kuma kilo hasbu 1530 a matsakaicin zango. Ga masauraran mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 2.5 zangon FM. Haka kuma za iya zuwa shafin mu na yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Assalamu alaikum. Masu sauraro barkamu da sake haduwa a wani sabon shiri na ciki da gaskiya, inda a yau zamu kamo kashi na karshe game da batun kashe matashi a Walish Aibu shekaru 21 da suka gabata da wanda DPO ɗan sanda yayi. Zamu duba batun yadda ake ajiye gawa tsawon shekaru ba tare da lalace ba, tare kuma da duba yadda wannan batu yake a shari'ance, duba da tsawon lokacin da aka kwashe ba tare da samar da maslaha ba. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashin Gumel. Ga wanda ayo ya fara sauraron shirin filin ciki da gaskiya yana bin diddigin labarin wani tsohon DPO ɗan sanda na jihar Kano mai suna Salaman Inyabu da ake kira da kwanta kwanta wanda a shekarar 1999 yayi wa marigayi Awwal Shu'aibu dukan da ya zama ajalinsa. Tun wancan lokacin mahaifin Awwal ke tashi fadin ganin an biwa ɗansa haƙinsa amma ba a cimma nasara ba, kuma har yanzu gawar ajiya asibitin Martala da ke birnin Kano. Saboda shari'ar da aka shigar kowar taƙici taƙicin yewa bisa kasawar rundunar 'yan sandan Najeriya ta kama tare da gurfanar da Salaman Inyabu a gaban kotu. Tambaya guda ta tsaya a zukatan da yawa daga cikin masu sauraron wannan shiri ita ce, ta wace hanya ake ajiye gawa shekara da shekaru ba tare ta lalace ba? Dr. Shamsu Sahalu ya yi mana ƙarin haske.
Likitanci abu ne wanda ba abin mamaki ba. Akan samu wasu mutane saboda wani dalili bayan Allah ya anshi rayukansu a ce za a aji gawarsu. To irin wa'annan aka ba su wata allura a cikin jijiya ta da take taimakawa wajen preserving jikinsu, basan adana jikin. Mutum zai iya ɗaukar dogon lokaci ya danganta da abin nan, zai iya ɗaukar shekaru fiye ma da 21 ɗin. So wannan abu ba abu ne wanda yake sabo a harkar ilimin likitanci.
Wato allurar kenan kawai za a yi shi kenan sai a ci gaba da ajiye shi yadda ya lokacin da ake so?
Yawanci in aka ba da wannan allura, yawanci ɗakunan da ake ajiye gawawaki suna da wani kamar wani babban fridge kenan wanda ake aji shi wannan asalin jikin ɗan adam ɗin da ya rasu, gawawakin kenan. Su shi kenan za a aji, ba wani matsala ba kuma wani abin nan.
To lokaci zuwa lokaci misali za a dinga duba shi kenan, watakila ana yin masa wani abu kuma an yi wani abin na karin farko shi kenan?
To masha Allah ya danganta kaga da lokacin da abin zai ɗauka da kuma ita yanayin allurar da aka bawa jikin lokacin da ya rasu din. A layi halin ana tunanin cewa mutum zai daɗe a ajiye, daman za a bada allurar da za ta ɗauki wannan dogon lokacin jikin bai komai ba, ba tare da buƙata a sake yin wata ba. To amma in kamar ba a tunanin zai daɗe sosai, aka ɗan bada allurar ba mai yawa ba, kuma daga baya saboda wani dalili aga zai iya daɗewa fiye da yanda ake tunani daga fari, to irin wannan akan zo a ɗan ƙara ya fi na yanda aka na farko saboda jikin ya zauna a yanda yake.
Dr. Shamsu Sahali kenan a tattauna wasu da Muhammad Ibrahim Kwari. Kasancewa wannan batu ya kai sama da shekaru 20 ba tare da ɗaukar wani ƙwaƙƙwaran matakin shari'a ba. To a shari'ance me wannan batu yake nufi? Ga barista Abdul Adamu Fage.
So duk inda ake maganan haƙƙi, dama shi wanda ake tunanin ya taɓa haƙƙin wani, idan aka tafi abin ya kai ga kotu, aka je kotu har kotu ta yi hukunci, shi wanda ake zargin ya taɓa haƙƙin wani, in aka yi hukunci kaga ya tabbata ya taɓa haƙƙin, shi zai biya haƙƙi. Ko wane ne shi? In hukuma ce, haka ita za ta biya haƙƙin, tunda ka san za ka tattara wani abin ka kai federal gamman ƙara gaba ɗaya, ko a haɗa da attorney general, wanda dama in dai shari'a ce ta laifi sai ka haɗa da shi, in a tarayya ne, wanda in a jiha ne za ka haɗa da attorney general na jiha. Attorney general na jiha tunda shi ne chief law officer, to shi ne gaba ɗaya kamar babban lauya na gwamnati. So in ka haɗa da wannan ƙarshe, in aka yi hukunci, in abu ne da ya shafi gwamnati kenan ko kuma wani jami'in gwamnati, domin ka san akwai jami'ai na gwamnati da za su iya, daman an ce gwamnati ai ita gwamnati, in aka ce kamo ta mawa za ka kama, ai al'umma ne da suke gudanar da gwamnatin suke ake tattara a ce gwamnati. Yanzu misalan idan likita ne wani abu na a gurin sakaci ko a aka rasa rai ko wani abu, in ka tashi ka hada da likitan sai ka hada da asibitin da hukuma da take kula da asibiti, sannan da ita gwamnati. Haka in ka ce jami'in tsaro kowane iri ne, tun daga kan DSS ne, jami'an tsaro ne, 'yan sanda ne, jami'an tsaro na duk dai duk wanda yake dai mai ɗamara ne wani abu, in ka tashin za ka hada hadda gwamnatin, za ka hada kuma da shi, za ka hada da duk wanda ake zargin yayi wannan abu. Yanda ƙarshe idan ka hada kaga farko da in bangaren likita ne na gaya ma wanda za ka hada, a nan za ka hada da shi shugaban su ma na ƙasa, IGP kenan, kaga za ka ce abu an yi a Kano ko an yi a wata police station da take wata unguwa ma me ya hada IGP iya can a Abuja kuma a ce har da shi to ai saboda ana magana ne akan hukuma duk wanda yake karkashi yana karkashin hukumar yanda koda shi baya nan aka tashi dama an ce a biya biyar shi zai ita wannan hukumar kaga tun daga kanta za a fara daga kan gwamnati a biya biya in aka yi hukunci aka tabbatar da sai an biya biyar kenan account din su ma za a iya kama in magana ce ta kudi a biyan diyar dan a biya biya
tunda magana ake ta neman diyan nan ko kuma haƙƙin nan misali zancen nan ya shekara da shekaru ya matsayin sa yake har yanzu za a misali shigo da su shi dan sanda da ma an neme shi a rasa da kuma babban inspector general da sauran waɗanda ka ambata
na'am so dangare da babban inspector general ai dama office ne saboda haka kaga ba zancen an nema a rasa har yau muna da inspector general of police wato babban jami'i na ɗan sanda na ƙasa har yau akwai shi sanyi da office ne shi kuma wanda ake zargi ban sani ba ana kamar yanda kai bayanin kaga baka ce an yi hukunci ba a shari'ar da ake
ba kai ga hukunci a takaice ma dai a bayanan da shi baban yaron yayi cewa shi shari'ar ma ba a yi ta ba misali domin ya je ya fi son shirin masaki ko ta ce aka kawo ɗan sanda da ake zargi yayi wannan al'amari ba a kai ga kawo shi ba har ma daga baya zance yayi nisa ba aka ma daina zuwa shari'a
na'am to in haka ne kaga ba a ma fara shari'a ba an dai shigar da caji ana tuhumar shi da abin da ake tuhumar shi wanda daga bayanin da kai na zargin abubuwan da mahaifin shi ya gani a gaban shi akai kaga duka yace an yi akai duka har ma aka rasa rai a sanadiyar duka to kasancewar ba a fara shari'an ba kai tsaye kaga a zargi ne sannan in tuhumar da take gaban kotu ba za ta taba wuce dai tuhuma ta kisan kai ba to culpable homicide wanda ta ake yin tuhumar karkashin sashe na 221 to in wannan ne kaga har yanzu tuhuma tana nan sai dai in kuma kaman an jima kaman yanda kake magana kusan shekara 20 ba mamaki kotu ta sallami wannan tuhumar da take gabanta tunda an gaza kawo
ta wancan lokacin
dama da kace an kai kotu kasancewar shi wanda ma ake zargin ya aikata laifin ba a kawo shi ba gaban kotu sai dai tuhumar aka kai gaban kotu to kaga ita kuma shari'a ta laifi ba a yin ta sai da shi wanda ake tuhumar ya aikata laifin kullun ya zo gaban kotu zuwan shi ma dama wajibi ne ma kuma yana nan ba zai yi wata ran a je kotu baya nan ba wata ran ya je a'a sai ya je to balle wannan da kace an neme shi a rasa to amma kasancewar shari'a ce ta laifi ko a yanzu in dai yana nan an gan shi an same shi an san inda yake za a dawo da wannan tuhumar a sake mai ba za a ce ai an shekara 20 lokaci ya ja a biya wuce ba a'a shari'a ta laifi duk dadewa ba ta mutuwa tana nan in dai aka samu wanda ake tuhumar za a kawo shi gaban kotu wannan tuhumar da ake mai a dora a kai
masu raro duka abin da ya sa wakilan kan wannan batu na kashe awwali Shu'aibu da kuma halin da gawar marigayen ke ciki bayan fara gabatar da wannan shiri ofishin attorney general ko ministan shari'ar Najeriya ya nuna sha'awa tare da bayyana aniyarsa ta bin diddigin wannan batu domin tabbatar da adalci inda har ma ya tuntubi wannan fili na ciki da gaskiya domin samun karin bayanai game da wannan batu kuma wannan fili bai yi ƙasa a guyo ba domin nan take ya sada ofishin da kungiyar gamayyar kungiyoyin masu kare haƙƙin bil'adama waɗanda su ne suka bijiro da wannan batu na nemar wa iyalan haƙƙinsu kuma dukkan abin da ya faru za mu sake dawowa domin sanar da ku yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwari wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku ni Sarki Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya masu raro anan mai ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima ka ɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani shiri na musamman wanda zai zo mu kai tsaye daga ofishinmu na Abuja Najeriya za kuma yi ziyarci shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook yanzu a madadin Aisha da Sule da ta gabatar da shirin da kuma Chibahiro Diodo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau Ni Sarfi Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya. Assalamu alaikum.